إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زعما تغبر كراتوني إن شاء الله تعالى سكيون لتافي نامومي البركة لتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نابب مالمي الشيخ محمد ناصر الدين الباني الله يجيك أمال اندراما أجياء من سياني كان قبع بمكيق رشان بابن دمكي تكيبا بابن دمالن يقول لا النظر إلى موضع السجود والخشوع ومن نقو بياني قمد الشي من سياني أكان حديث أبو جهم حديث wancan sahabi da annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi ya tura masa da riga wanda asali shine ya aiko da kyautar riga mai zane-zane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi ya salla da wannan riga idan sai kai kan zane-zanen rigar annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi bayan ya gama sallar sai ya cire ta ya aika masa da ita cewa ya bashi rigar da bata da zane-zane haka kuma akai wannan sahabi aika da annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi riga da bata da zane-zane wannan hadisi anan muka tsaya insha Allah ta'ala kuma yanzu mu dora daga hadisin nana Aisha mala yace wa kana li Aisha tafawbun nana Aisha ta kasance tana da wani labule anan wajen shine thawbun fihi tasawirun wanda a cikin shi akwai hotuna mamdudin ila sahwati wanda aka ja labulan nan zuwa ɗaya daga cikin katangar ɗakin ta fa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance yusalli ilaihi yana yin sallah yana fuskantar wannan labulan saboda katanga ce idan ya tsaya zai sallah sai mai da wannan katangar da labulan yake a jiki kamar me kamar sitarsa kenan tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fa qala sai ya ce da ita akhirihi anni ki matsar da shi daga kusa da ni kamar a ce ki ja shi ki komar da shi gefe fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati annabi ya ce mata saboda hotunan da suke jikin wannan labulan ba su gushe ba suna bujuro min a cikin sallata duk lokacin da zan yi da yake sallah idan ido na ya kai zuwa ga wajen to sukan bujuro min saboda haka ki matsar da shi daga inda nake idan muka duba za ku ga malam ya sa lamba a ƙasa lamba 8 yace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Muslim da Abu Awana sai kuma yace wa innama lam ya'mur sallallahu alaihi wasallam naz'u at-tasawir wa hatkiha waqtafa bitanhaytaha li'annaha wallahu a'lam malam yace annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi bai umarci nana Aisha a cikin wannan hadisi da muka karanta ba da inke wannan labule da yake sallah yana fuskantar sa wa hatkiha ko kuma yace ta yayya gashi bai ce ta haka ba me yasa sai ce sai ya wadata kawai da ta matsar da shi yace idan ta matsar da shi yayi sai ce li anna hadalili shine wallahu a'lam Allah shine mafi sani lam takum min zawatil arwah saboda shi wannan labule hotunan da suke jikin shi hotuna ne wanda ba abubuwa ne wanda ba su da rai an fahimta ma'ana hotunan da suke zane a jikin labulayen a jikin labulan hotunan abubuwa ne marasa rai kamar ka ce hoton dutse ne ko hoton bishiya ko abubuwa makamantan haka kaga bishiya ba ta da rai haka nan dutse ba shi da rai da sauran irin waɗannan abubuwa amma abubuwan da suke da rai fa shine sai malai yace bi dalili hatkihi sallallahu alaihi wasallam ghairiha min at-tasawir saboda abin da yasa malai faɗa haka saboda dalilin da ya yazo a cikin wasu hadisan wanda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya yayya ga labulaye na nana Aisha wanda suke dauke da hotuna a jiki kama huwa fi iddati riwayatin fi sahihain kamar yadda yazo a cikin wasu riwayoyi masu dama a cikin Bukhari da Muslim malai cewa ma wa man sha'a at-tawassu' wanda duk yake son yalwatawa akan wannan babi ya ga bayanai masu yawa a ciki fi hada a cikin wannan falyarje fatuhul bari to ya koma cikin littafin fatuhul bari zai gani wa ghayatul maram fi takhrij ahadithil halal wal haram littafin ghayatul maram wanda shi ma na malam albani ne wanda ya takhrijin hadisan da suke cikin littafin al halal wal haram na al qardawi shakk yusuf al qardawi to abinda malai yake cewa anan wajen shine nana aisha ta sanya labulaye a ɗakin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me da wannan labulan ko bangon da labulan yake a jikin sa a matsayin alƙibla sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata dan matsar da shi kamar yadda ka san ana matsar da labule haka sai ce to ta matsar da shi ko ta kautar da shi to sai malai yace abinda yasa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce ta yaga shi ba ko ta tsinke shi gaba ɗaya daga wajen ta fitar da shi saboda hotunan da suke jiki asali hotuna ne na abubuwan da ba su da rai yadda yake a shari'ance kuwa idan abu ba shi da rai to babu laifi dan an zana hotansa ko kuma an ajiye shi amma duk abin da yake mai rai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani haramun ne mutum ya zana shi ko kuma mutum ya yi bitin-bitimin sa ya aje annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana ya dawo daga yaki wannan hadisin da malam albani yake mana ishara zuwa gare shi kenan nana isha an samu labarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kusa shigowa gari saboda haka sai ta yi kwalliya ta gyara ɗakin ta ta kawo labule mai kyau ta sa to labulan nan ta sa yana dauke da hotunan ko tsuntsaye ko wasu abubuwa makamantan haka kun ga tsuntsaye abu ne mai rai saboda haka sai ta sa labulaye wanda yake dauke da hoton tsuntsaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo gida nana isha ta je taje taransa cikin murna da farin ciki sai ta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bata rai hadisi yana cikin Bukhari da Muslim taga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bata rai bata san abin da ya faru ba ta toya ta tare shi bai kula ta ba kawai kai tsaye sai ta wajen labulayen nan yana tafiya da labulayen nan kawai sai tsinke su yayi yaga sai zubar saboda haka nana aisha take cewa sai na gane ashe hotunan da suke jikin labulayen nan shine abin da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka tace daga baya labulayen nan sai na dauke su sai na yayi yaga su sai kasance hotunan sun rarrabu can kai ya fito daban nan kafa ta fito daban nan gangan jiki tace sai nayi matashin kai da su tace sai naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shingida akai ina fata an fahimta to me wannan yake nuna mana abinda yake nuna mana shine wannan hadisi da makaranta yanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yage labulayen da yake mai hoto an zubar da shi to amma hoton ma sai malami suka ce idan hoton da babu kai ne a jiki ko kuma wani bangare ne na jiki wannan babu laifi amma a zana sura abu gaba daya wannan haramun ne ba na mantawa a cikin akamul janaiz malam albani ya kama hadisi da dama wanda suke bayani akan haramcin yin hoto wanda daga cikin su akwai hadisin ummu salama da ummu habiba wanda lokacin kafin su zo gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an yi hijira da su daga garin makka zuwa habasha wajen najashi sai suke labari bayan sun shigo gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ai lokacin da suka je habasha sun wuce ta wata coci mai suna mariya sunan cocin kenan sai suka ambaci irin kyan cocin da kuma hotunan da aka zazzana a jikin cocin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin bashi da lafiya yana ke shingide amma da yaji suna ambatan wancan abin sai ya miƙe saboda ka sai ya tashi sai yake ce musu ai waɗannan mutane ne da kuke ganin su idza ma tafihi min rajulus salih banau ala qabrihi masjidan thumma sawwaru lahu tilka suwa waɗannan mutane ne wanda idan wani mutum nagari ya mutu a cikin su sai su je daidai kabarin sa inda aka binne shi sai su gina masallaci a wajen sannan kuma sai su gina a wajen cikin ginin kuma sai su zana hotuna da ƙarshe sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe ya ce ulaika shirarul khalqi indallah waɗannan su ne mafiya sharrin halitta a wajen Allah saboda me saboda sun yi gini akan masallaci sannan kuma sun zana hotuna wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe yana cewa ashaddun nasi azaban almusawwirina wanda suka fi kowa ɗanɗana azaba ranar tashin kiyama su ne masu yin hoto masu zana hoto annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a cikin wani wata ruwaya ingantacciya yake cewa duk mutumin da ya zana wani hoto ko ya ƙera wani bitin-bitini ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki zai kallafa masa sai ya busa wa wannan abin rai ba kuma zai iya ba. Hadisi ne ingantacce. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka yace za a kallafa masa sai ya busa masa rai. Allah zai ce musu ahyu ma khalaqtu, ku raya abin da kuka halitta. Ba ku ne kuke yin halitta irin ta Allah ba, to ku raya shi a lahira yanzu, ba kuma za su iya raya shi ba. To shine sai malamai suka ce wannan yana nuna mana cewa duk abin da yake na hoto haramun ne, musamman hoton da yake kera shi akai, kamar abin da aka yi shi daga ƙasa, ko wanda aka yi shi daga katako, ko wanda aka yi shi daga ƙarfe ko azurfa ko abin da ya kama da haka. Ayi abin da shakalin jiki da komai da komai, ko hoton tsuntsu, ko hoton zaki, ko hoton mutum, duk wani abin da yake mai rai, idan mutum ya irin wannan ya shiga cikin wannan hadisi. Haka nan abin da aka ɗauki fensir aka zana shi, ko aka ɗauki abu aka zana shi, duk abin da aka zana shi ya fito da shakali mai rai, shi ma wannan ya shiga cikin wannan. Ina fata an fahimta. Kun ga irin zane-zanen da ake a cikin hotunan makarantu wanda ake buɗewa haka sai a zana yaro da sauransu. To kun ga duk wanda yake irin wannan zanen, abu na farko dai haramun ne. Saboda haka duk abin da ya zana aka ba shi kuɗi ya ci, ya ci haramun. In dai abin da ya zana gangan jikin mutum, ko kuma ya zana gangan abin da yake a gangan jikin abin da yake mai rai. Amma babu laifi ya zana hoton kofi, hoton ayaba, ko hoton lemo kamar yadda suke zazzana. Wannan duk babu laifi, duk abubuwa ne marasa rai. Amma hoton abin da yake da rai, wannan haramun. Ina fata an fahimta. Haka nan dole mu ji hankali a wannan gabar ga wasu daga cikin teloli wanda za ku ga suna aje irin mutum-mutumin nan a bakin shagonsu. Wanda gashi nan mutum ne sosai, ko namiji ko mace, sai a sa masa kaya. Sai a ɗinka sabon kaya sai a sa masa. Ma'ana kamar wani samfurin da ake nuna kwastomomi idan sun zo su gani. To kaga wannan shi ma 'yan uwa haramun ne. Duk mutumin da ya aje wannan fa ya aje gunki. Ya aje gunki wanda bai kamata ba. Amma babu laifi idan aka cire masa kai. Idan aka cire masa kai, wasu daga cikin malamai suna gani babu laifi. Amma a bar shi da surarsa ta mutum gaba ɗaya, wannan haramun ne ko shakka babu. To amma kamar yadda muka tattauna a baya cewa menene hukuncin hoto na kyamara da ake ɗauka. To wannan shine lokacin da kyamara ta shigo, aka fara ɗauka hoto da kyamara. Wasu daga cikin malamai sai suka yi saɓani. Kun ga kamar shi Malam Albani mai wannan littafi, shi ya tafi akan cewa duk hoto haramun. Ko hoton bidiyo ma haramun ne da ake yi. A ɗauki ai bidiyo ka bar zaka. Duk ɗaya ne da bidiyo mai motsi da wanda yake kamamme, duk ɗaya ne shi a wajensa. Sai duk haramun ne, duk wanda ya shiga cikin waɗannan hadisai. Wasu daga cikin malamai irin su Uthaymeen da irin su Ibn Baz suka ɗan sassauta cewa babu laifi idan hoto na kyamara ne, saboda shi wannan bai shiga cikin hoton da aka zana, ko kuma hoton da aka yi mutum-mutuminsa ba. Suka ce saboda shi wancan inuwar ne ake kiyayewa, ba shi ne asalin hoton da aka zana ko kuma aka kera ba. Suka ce saboda haka in irin wannan ne babu laifi. To amma dai malamai suna gani cewa idan akwai buƙatar mutum ya ɗau hoto, babu laifi sai ya ɗauka. Passport zaka sa ID card, passport zaka tafi Makka ko abin da ya kama, babu laifi sai a je a ɗau hoto. Amma suka ce hotuna barkatai, haka ya ta ɗauka irin wannan, suka ce bai kamata ba. Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sani. Babban dai abin da ya kamata a irin wannan abubuwa ne da ya kamata a taka zantsan a kansu. Kwata-kwata bai kamata ba, tunda hadisai sun tabbata ƙarara daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da haramcin haka. Sallaka sai mai ƙoƙari mai taka zantsan akan abin da ya shafa haka. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Saboda haka sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ta kautar da wannan labule daga inda yake domin yana bujuro masa a cikin sallarsa. Wa kana yaqulu, ya kasance yana cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, la salata bi hadarati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbafani. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la salata, babu sallah. Wannan la din malamai suna kiranta, malaman larabci suna ce mata la ce nafiya lil jinsi. Kun ga la salata, babu sallah kwata-kwata, bi hadarati ta'amin, da halartowar abinci. Abin nufi idan aka kawo abinci kana jin yunwa, in aka ce kana jin yunwa, to ba kowace irin yunwa ba, yunwar da za ta iya hana ka nutsuwa idan ka shiga cikin sallah, irin ta ake nufi. Ka ji yunwa, yunwa ta jiga ta ka ƙwarai da gaske, sai kuma ga abinci an kawo. To ka san idan aka tara sallah a lokacin, tabbas ba za ka nutsa ka sallar da ya kamata ba. Hankalinka zai koma kan ina, wannan abincin da kake buƙata a lokacin. to sai annabi yace idan aka kawo abinci kana jin yunwa misali a ce sallah ce ta farilla zai a masallaci kana gudu ka rasa jami'i to ka tsaya ka ci abincin a lokacin shi ne yafi maka ina fata an fahimta a ka ci abincin a lokacin gargadan yadda zaka kawar da wannan yunwar ta lokacin ka je kai sallah shine abin da yafi sama da ka je kai sallah da wannan yunwar shi yasa wasu daga cikin malamai ma suke cewa wannan la salata din babu sallah da ake nufi duka sallar babu ita idan kai ba tai ba wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi ai toye wallahi idan kai baka samu cikakken ladan da ake bukata ba amma dai kamar yadda na gaya mana a wasu darussa suka da suka gabata nace idan irin wannan nasi yazo kai ai bashi a hakan yadda yake la salata babu sallah kawai saboda haka idan mutum yana jin yunwa ya samu abinci to ci abincin gurgurdan yadda zai kawo masa da yunwarsa sannan ya je sallar sa abu na biyu manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi cewa wala huwa yudafi'u al-akhbathani ko kuma a bayan gida da fitsari sun matso shi shi ma wannan babu sallah a tattare da shi al-akhbathani din anan wajen sune fa'il saboda haka idan fitsari da bayan gida suka matso mutum ga kuma sallah mutum yaje yi sallah yana tattakurewa yana jin fitsari da bayan gida ba shi da sallah me ya kamata sai kaje mutum sai mutum ya tsaya ya je fitsarin sa ko ya bayan gidan sa idan ya nitsu sai ya je ya sallah sai yafi masa duk wannan abubuwan da na gaya mana je me yasa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi faɗe su domin a samu cikakkiyar damar da za a yi sallah da nitsuwa ba a so mutum ya shiga sallah da wani abin da zai shagaltar da shi ga Allah madaukakin sarki shine abin da ake so a nuna mana ko mai kasan idan ka shiga sallah da shi ko yana kusa da kai zai shagaltar da kai game da sallar da kake ciki to yi kokari ka gyara shi kafin ka shiga sallah kaga akwai abubuwan da kun ga tun maka banka sallah aka ce ka tanade su misali dan mutumin da yake jin bayan gida ya riga ya sani kafin ya shiga sallah to kada ka shiga sallah lokacin da kake jin bayan gida ka je kai bayan gidanka haka nan fitsari shi ma ka je kai kayanka kafin ka shiga sallah idan ka shiga da su aka ce ma baka da sallah gaba daya to amma wasu zaka ga idan mutum yana jin labarai ko radio yakan aje labaran a kusa da shi da radio ya tara sallah yana sallah wai baya so wata gaba ta labarai ta wuce shi wallahi kuwa mutum yana jin radio sai ya kunna radio sai ya tara sallarsa akwai wata gaba muhimmiya da baya so ta wuce shi ko kuma ga TV a bayansa tana kara tana yi amma kuma yana sallah kamar yadda da yawa daga cikin uwa suke mana sallah ana sallah kawai sai dai ka ji disco yana tashi an shigo da waya duk wannan abubuwan ba su kamata ba yan uwa duk idan muka kalli hadisin za mu ga duk akan su suke bayani duk abin da ka san zai shigaltar da kai ko wannan ka lokacin da kake sallah yi kokari ka kautar da shi idan mutum zai shigo masallaci yi kokarin ka sa ta a silent ko ka kashe ta shine abin da yafi akwai gazawa da gajiya irin ta da wani lokaci mutum ya kan manta wannan zaka yi masa uzuri amma kusan abu ne da yake na al'ada ba ruwan mutum kawai idan ya tashi zai shigo masallaci ne wayarsa dusko ne a ciki mai nikida ne a ciki mai ne ba ruwansa a cikin tsakiyar masallaci ɗakin Allah ana ganawa da Allah madaukakin sarki kawai sai dai ka ji disco yana tashi disco yana tashi a cikin masallaci kuma gaba ɗaya ba ma damuwa da wannan abin ba ma dauka mutum ma baya dauka wani abu yake waye mutum tana disco kuma kawai sai ya ga bata a cikin aljinsa ko kuma tana kasa alalaka Allah ma idan ta fara disco dauke ka kashe mana shine abin da yafi babu laifi tunda ka iya shigowa da ita ta fara disco nan sai ka dauka sai ka kashe ta dan ka hutar da mutane Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyara ba malai ce ad'iyatul istiftah addu'o'in da ake karantawa na bude sallah waɗannan addu'o'i da zamu karanta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana karanta su ne idan yayi kabbara harama ya dora hannunsa na dama akan nahagu ya samu cikakkiyar nutsuwa to kafin ya fara karatun fatiha ai galibi mukan ji akan danyo ni shuru to wannan shirin shine abinda annabi yake karantawa anan wajen sallallahu alaihi wasallam addu'o'i ne da dama gashi na malamin zai kawo mana da yawa daga cikin su abin da ya kamata shine sai ka kokari ka haddace su wata rana idan kai wannan wata rana sai kai wacce wata annabi yana karanta ta ne da daddare idan ka tashi kiyamul layli sai ka karanta wata annabi yana karanta ta kiyamul layli da kuma sallar farilla wata rana haka dai abin yake shine abin da malamai suke cewa sabani ne na nau'antuwa ma'ana wata rana idan kai ba a so ka hada su gaba ɗaya a lokaci guda kace zaka karanta ko karanta guda biyu ɗaya ake karantawa dai idan ka karanta ta isa sai dai kuma a wata sallar sai ka canza shine abin da ake bukata malai ce thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu alqira'ata bi adiyatin kathiratin mutanawwi'ati annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kasance yana bude karatun sa da addu'o'i masu yawa kuma mabambanta juna yahmadullaha ta'ala fiha abin da yake yi a cikin addu'o'in galibin su shine yakan gode wa Allah subhanahu wata'ala a cikin su wa yumajjiduhu yana kuma kambama Allah madaukakin sarki wa yufni alayhi sannan kuma sai ya yabe shi wa qad amara bi dhalika al-musi'a salatihi amma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci mimunan sallarsa da yin haka fa qala lahu yace masa la tatimu salatu li ahadin salla sallar wani daga cikin mutane ba ta cika hatta yukabbir has yayi kabbara wa yahmadullaha jalla wa azza ya gode wa Allah madaukakin sarki wa yufni alayhi ya yabe shi wa yaqra'u bima tayassara min al-Qur'an sannan kuma ya karanta abin da ya saukaka na al-Qur'ani wanda zai iya duk inda ka iya nan zaka karanta malai ce kana yaqra'u taratan bi hadha wa taratan bi hadha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance kamar yadda na ga mana lokacin sai ya karanta waccan wa taratan bi hadha wani lokacin kuma sai ya karanta waccan fa kana yaqulu daga cikin addu'o'in da manzon Allah yake karantawa ya kasance yana cewa ga ta farko daga ciki Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya fassara ta shine Allah madaukakin sarki ka nesanta tsakanina da tsakanin kurakuraina kama ba'atta baina al-mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudar rana da mafadar rana yadda ka san nisan mahudar rana da mafadar rana Allah madaukakin sarki ka nesanta ni tsakanin dani da kurakuraina ma'ana dukka tafiye min da su kiyar Allahumma naqini min khatayaya ya ubangiji ka tsaftace ni daga kurakuraina kama yunqa thawbul abyad min ad-danas kama yadda ake tsaftace farin tufafi min ad-danas daga kazanta ko daga datti yadda ka san idan tufafi fari ya datti aka zo aka sashi a cikin irin fararen oman nan aka wanke sai ga abu ya fito kalkal to haka mutun yake ruku Allah subhanahu wataala ya wanke shi daga cikin kurakuransa da zubansa gaba daya fito zuciyarsa ta zama to fara tasbabu kuma ya tattara da ita Allahumma ghsilni min khatayaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ka wanke ni min khatayaya daga kurakuraina bil ma'i da ruwa wa falji da kankara wal baradi da kuma wata kankara din da afalju da al baradi kankara ake nufi sai dan aka ce afalju ita sune manyan kankara aka ce al baradi kuma shine kananan kankara irin idan ana ruwa irin kankara da take faduwa to na sunanta albarat amma kankara tari guda ka ganta a waje guda kamar dutse to na sai da ce mata afalji ina fata an fahimta to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke wannan duwar Allah madaukakin sarki ya wanke shi daga kurakuransa gaba daya to idan ka tada sallar farilla ka ce Allahu akbar ka dora hannunka na dama akan hagu kafin ka fara karatu sai ka karanta wannan addu'ar ina fata an fahimta to shi yasa sai ku ji an yi shiru wannan hadisin asalin sa hadisin Abu Hurairah ne wata rana yake tambayar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah bi abi anta wa ummi na bada fansar mahaifina da mahaifiyata akan kai manzon Allah naji kana yin wani shuru idan zaka tada sallah idan ka ce Allahu akbar sai naji kai shuru me kake cewa ne ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce ina cewa ne Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma naqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyad min ad-danas Allahumma ghsilni zuwa karshe sai koya masa wannan ina fata an fahimta to kun ga idan ka karanta kai ma ka samu albarka wannan hadisi na Abu Hurairah saboda haka idan mutun ya tara sallah ba da an tara sallah Allahu akbar sai ka fara karatu ba haka ake yi ba sunna shine sai karanta wannan addu'a tare da cewa da yawa daga cikin mazhaban malikiya za ku ga galibi da an ce Allahu akbar sai ku ga an fara karatu ba a karanta wannan addu'a ina fata an fahimta to shi yasa da man tun a farko littafin muka ji cewa ai za a dan samu bambance akwai aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai kuma aikin wasu daga cikin malaman fiqi wanda sun kuskure wa sunna ne ba sana ba da ganganci ba ina fata an gane ai ko su sun kuskure ne ba da ganganci ba inda sun sani su ma da sai sun fi kowa sauran aikatawa to amma kai yanzu da ka sani ba me hujjarka ne kana tara sallah kai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin tare da cewa wani zai ce ai ba sunna bane ba to wai din me kake da cewa kaza ba sunna ba farilla bane kaza sunna ne kaza mustahabi ne shin manzon Allah ya aikata ko bai aikata ba me yasa ba za ka yi ba shine abin tambayar sai wani ka ka tambaye shi me yasa ba ka aikata abu kaza ai saboda ba sunna bane ai saboda ba farilla bane to manzon Allah ya aikata baka cewa farilla bane me yasa kai ba za ka aikata ba ko da ba farilla bane shin baka so ka samu albarkacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da fazanciya ta yi sai ga mutum ya ce Allah ya samu ga annabi Allah ka hada mu da annabi haka za a hada ka da annabi kana gudun sunnarsa kana cewa abin da ya kawo ba farilla bane sai abin da yake farilla za ka yi Allah ya shirye da mu addu'a ta biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati ga wannan da ya kagi sammai wal arda da kuma kassai hanifan ina mai gocewa kowanne irin addini shine abinda kalmar hanifi take nufi ma'ana na kaucewa addinin kristanci na kaucewa addinin nasaraniyanci na hau hanya dodar kan addinin musulunci kamar yadda Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan kun gani ba sai ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin hanifan ya bude wancan ya bude wannan amma menene shi shine hanifi ne shi wanda ya tawaye wa kowanne irin addini sai addinin musulunci sannan kuma musliman musulmi ne ni mai koya ga Allah madaukakin sarki wa ma ana minal mushrikina ban kasance ban zamo daga cikin waɗanda suke shirka da Allah madaukakin sarki ba sai annabi ya ci gaba da cewa inna salati haqiqa sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata dukkanin su waɗannan abubuwan lillahi rabbil alamina dukkanin su na Allah ne ga Allah madaukakin sarki kadai nake yin su wanda yake ubangijin halittu da rayuwata da mutuwata da sallata da yankana bana yin su ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki la sharika lahu shi kadai bashi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon wanda na fara miƙa wuya a cikin wannan al'ummar tawa tunda zancan ana fuskantar da shi ne gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi sai ya ce wa ana awwalul muslimina ni ne farkon wanda na fara miƙa wuya a cikin wannan al'ummar tawa Allahumma antal maliku ya ubangiji kai ne mamallaki la ilaha illa anta babu abin bautawa da cancanta sai kai subhanaka sarki ya tabbatar maka wa bihamdika hade da godiya a gare ka anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa taraftu bi dhanbi ina itirafi da zunubi na abinda ake nufi da itirafi shine mutun ya yadda yayi laifi Allah subhanahu wataala yana san mutun yayi laifi yadda yayi laifi shi sa addu'ar annabi Yunus dhunnun kun ga lokacin da ya fada cikin kifi me yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu shine abin da ya fada yace ya yadda yayi zalunci shi yana cikin azalimai sai Allah madaukakin sarki fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina Allah ce sai muka amsa masa addu'arsa muka tsirar da shi daga cikin kunci da damuwa da yake ciki Allah kuma yace wa kadhalika nunjil mu'minina kama haka ne muke tsirar da kowanne irin mu'mini da ya fada irin halin da annabi Yunus yake ciki ya kuma yi addu'a irin ta annabi Yunus shi sa manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa ina mamakin mu'mini ya fada cikin wata damuwa bai karanta wannan addu'a ba ka shiga cikin damuwa baka cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin annabi yana mamakin ka ga mafita a fili amma ka kasai saboda haka abu ne da yake mai kyau kusan duk mutumin da ya shiga cikin damuwa yake mai wannan addu'ar insha Allah ta'ala zai ga mamaki Allah ya samu dace yace faghfirli ka gafarta min dhanbi jami'an zunubina gaba daya duka Allah madaukakin sarki ya gafarta mu haka ake so idan mutum zai addu'a bawo shi yace idan zaka yi addu'a zaka roki Allah ka roki Allah da babban masaki haka ake ka roki Allah madaukakin sarki komai da komai da annabi ya tashi roƙon zunubi sai ya gafarta masa zunubin sa gaba daya saboda Allah ya ce qul ya ayyuha qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi sayati inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an duka Allah madaukakin sarki sai ya gafarta maka gaba daya ka zama wankakke kamar yadda ka san mutumin da ya musulunta yau duk abin da ya Allah madaukakin sarki ya tafi mai da su ya zama to kamar dan jariri innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haqiqa babu wanda yake gafarta zunubi sai kai ya ubangiji wahdini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni zuwa ga mafiya kyawun dabi'u kun ga mafiya kyawu al-annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake roƙa ba dabi'u masu kyau ba a'a akwai masu kyau akwai mafiya kyawu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana roƙan mafiya kyawu ne anan wajen la yahdi li ahsaniha illa anta babu wanda yake shiryawa zuwa ga mafiya kyawun dabi'u sai kai ya ubangiji wasrif anni sayi'aha ka kautar da ni ka kautar da munanan dabi'u ga barina la yusrif anni sayi'aha illa anta babu wanda yake kautar da munanan dabi'u ga mutum sai kai ya ubangiji labbaika wa sa'adaika na tsaya dan yi maka biyayya wa sa'adaika sannan ina neman taimako wajen biyayya a gare ka gashi nan mallan ya sa lamba kasa yace ai abinda ake nufi da labbaika wa sa'adaika ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqama ina nan a tsaye kyam wajen biyayya a gare ka tsayawa bayan tsayawa man simali ce min alabba asalin kalmar labbaika daga alabba ne bil maqami idan mutun ya tsaya idza aqama fi idan mutun ya tsaya akan wani abu wa sa'adaika abinda sa'adaika kuma take nufi ay musa'adatan li amrika ba'da musa'ada wa mutaba'atan ba'da mutaba'a li dinika alladhi irtadaituhu ay biyayya bayan biyayya ga addininka da kuma neman taimako wajen yi maka da'aya ubangiji wannan shine abinda labbaika wa sa'adaika take nufi wal khairu kulluhu fi yadayka al khairu dukkanin su dukkanin alkhairi a hannunka yake ya ubangiji was sharru laysa ilayka sharri kuwa baya hannunka baya gare ka ya ubangiji to za ku ga mallan ya salamba yayi dogon bayani idan muka karanta wannan zai ja mana lokaci sosai abin da yake cewa shine ba a jingina sharri zuwa ga Allah madaukakin sarki ladabi ne daga cikin ladabin ka kai na bawa idan alkhairi Allah madaukakin sarki ya baka to ka jingina shi zuwa gare ka amma idan sharri ne fa ka jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki idan sharri ne fa sai dai ka jingina shi zuwa gare ka ko zuwa ga waninka amma ba a jingina sharri zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ma asabaka min hasanatin sai ce me fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin sai ce me fa min nafsika ina fatan fahimta abin da ya shafe ka min hasanatin na kyakkyawa sai Allah ce daga Allah ne wa ma asabaka min sayi'atin amma abin da ya shafe ka na mummuna sai Allah ce fa min nafsika daga kanka ne amma kuma a zahiri ai kowa ya san cewa da alkhairi da sharri duk wai halicce su Allah ne halicce su to amma abinda malamai suka ce shine dukkanin halittun Allah madaukakin sarki babu abin da yake sharri ne tsantsa duka kai a wajen ka zai zama maka sharri tsantsa amma a wajen Allah fa babu abin da yake sharri ne tsantsa hatta shedan da kake gani Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne saboda ya zamto sanadiya shiga aljanna wasu mutane ba haka bane yanzu shedan ya kawo maka farmaki ka goce ya ƙara dawa ka goce wannan gocewar da kake biya kake Allah madaukakin sarki shi zai kai ka aljanna ba haka bane to kaga shedan ya taimaka maka wajen kai me ka ƙara samun daukaka a cikin aljanna ya zo maka da wani abu wanda ba kowa za a zo da shi ya goce ba sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka sai ka goce kake aikatawa ya kawo maka wani abu ka goce haka sai ga lokaci da idan zaka shiga aljanna kana bine ne sai ka samu bine ne 30 ko 40 wai ja maka wannan daukakar shedan to haka Allah madaukakin sarki yake duk halittunsa babu abin da yake sharri ne mahau koda kai akan ka zaka ga abu ne sharri shi yasa idan ka tashi jingina alkhairi ana jingina shi ne ga Allah madaukakin sarki amma sharri fa aladabi na magana ba a jingina sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace mallan ya ce wal mahdi man hadaita shiryayye kuwa shine wanda ka shiryayya ubangiji ana bika wa ilaika ni daga gare ka ne kuma zuwa gare ka zan koma la manja wala malja'a minka illa ilaika ba maguda ba mafaka minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka wato ku kalli wannan kalmar da kyau ba maguda babu matsira daga Allah madaukakin sarki zai zuwa gare shi dan mutumin da kake shakkarsa ko kake tsoronsa idan ka gudu daga gare shi sai ka gudu ina wani wajen da ba inda yake ba haka ne to amma Allah madaukakin sarki idan ka gudu daga gare shi wajensa kuma zaka dawo lokacin da ka saba wa Allah madaukakin sarki ka kece alfarmarsa wannan kaga yayi maka umarni ne kai me ka bijiri masa ka kuma ka gudu daga gare shi ba haka bane to idan ka tashi dawowa kuma wajen waya ka je ka nemi tuba wajensa dai ina fata an gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tabarakta wa ta'alaita albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita kuma ka daukaka ya ubangiji astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika ina kuma tuba zuwa gare ka wa kana yaquluhu fil fardhi wan nafli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana karanta wannan addu'ar a cikin sallar farilla da kuma sallar nafila to kun ga wannan ita gaba da ake karantawa to kun kalli wannan addu'ar da tsayinta yanzu idan ka zo ka tsaya zaka sallar farilla an ce Allahu akbar sai ma mu suka ji shiru kai ta karanta wacce har to je lillahi tunda farko har karshe da Allah ya kake gani yanzu zaka zama fara ma tasbih subhanallah subhanallah ko ka dauka sallar koyi ake yi ina fata an fahimta to kun ga fa wannan wai kamar ma a shiga sallar ne kamar a shiga sallar ne kuma a cikin sallar idan an shiga ko me za a karanta sallar manzon Allah kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. To kaga idan kana sallah da mutane musamman mu yadda muke da rauni sai ka samu gajeriya a ciki sai ka karanta musu, wannan shine abin da yafi dacewa. Kada ka karanta musu wannan, wani daga lokacin ba zai karza masallacin ku ba, ka kore shi kenan. Saboda haka akwai gajejjeru ɗan kaɗan, kamar ta farkon nan kaga ai bata da tsayi da yawa, to akwai wata ma bata, akwai waɗanda ma ba su kai ta tsayi ba, sai mutum ya ɗauke su ya rinka karanta musu, shine abin da yafi. Amma idan ka keɓance za ka yi sallah ka kai kaɗai musamman kiyamar laili ko sallar farilla ce ma an kai kaɗai ne sai ka karanta kayanka kai kaɗai ne. Idan awa biyu za ka yi sallah babu wanda zai ce me yasa, sai dai idan aka daɗe a leƙa ga me yake faruwa kawai. Amma dai babu wanda zai ce ka takura masa saboda ka tsawaita masa sallah. To ina gani a ne ya kamata mu dakata insha Allahu ta'ala. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta sauran da malam ya kawo gaba ɗaya. Allah maɗaukan sarki ya samu dace. Abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya. Kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك